بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله زام صوم ولن كراتوني بسونام الله دومين نيمان البركة سونام الله الله دينا وندوك اللهم رند باك يدي ديني إدن زما كوتاشي كوسا تفاتي كوشرة تفاتي كوشي قاعدة كوهي توا da dai sauransu ka ce bismillahi dinna kamar da mai mukhtasar ya faɗa a cikin mukhtasar dinsa a cikin lawali ar-rahmani mai gamammen jinkai a nan duniya ma'ana jinkan Allah ya game musulmi da wanda akahiri ya game dabbobi da tsuntsaye da dai sauran talittuci anan akwai wasu abubuwa da suka keɓanta ga mutum wanda wasu ni'imomi ne guda takwas wanda su ne tushen ni'imomi ga ɗan adam guda takwas hudu sura ta yi ne ainihin ga jikin ɗan adam hudu kuma sai da baya zai same su in yana cikin wanda aka azurta samun su na ɗaya daga cikin ni'ima shine Allah ya mutum wanda Allah ya lobe da wata matsala wannan ba karaman ni'ima bace domin za ka ga wani cututtuka na ta yawan damuwarsa wani ma haka aka haife shi sikila bai da lafiya to wannan lafiya ba karaman ni'ima bace ba karaman rahama bace Allah subhanahu wataala ya ba mutane na biyu shine hankali wani na can bai da hankali na mayyaga al'amura zai yi ma yi wani abu da zai cuta ma rayuwarsa ko ya cuta ma mutane to wannan hankali ba karaman ni'ima ba shi kaga yana da ta'alluki ga mutum ga jikin mutum na uku shine ji wani gabaɗe duk maganar da aka yi a duniya da kuma duk karatun da ake yi da komai bai taɓa jin ko da kalima guda ba a rayuwarsa ta duniya har ya bar duniya wannan ba karamin ni'ima bace ta ji din nan faji annahu sami'an basira domin in kana son ka gane ni'imar ji an ce ka dada kunnuwanka ko da minti biyan ne zaka ji wani din to idan ka bude in ka ji maganganun da ake zaka tabbatar da ji din nan ba karamin ni'ima bace to ga ina ga wanda ya shekara guda kila bai taba ji basiran nan ɗaya je na ji kaga sai ka rasa abu kake gane irin ni'imar sa haka kuma irin gani ka dibi idanunka dan nan iya ganin ka suna ganin abu dan nan hassama suna gani wannan ba karaman ni'ima bace ma haka idan ka dade idanunka ko da minti biyan ne zaka ga duk wani abu da za a yi wannan kai losing din wannan time din da ka dade idanunka to ina ga wanda ya shekara guda idanunsa bai taba gani wani ma ko da aka yi shi al'akamahu aka yi shi sannan ikon Allah idanunka cikin bakin nan na kike gani cikin mai ruhun ba cikin hori bane kake gani wannan dai ba karaman ni'ima bace kaga ina suna ta'alluki ga jikin mutum hudu kuma ba su da ta'alluki ga jikin mutum sai dai da bayani zai same su na daidai daga cikin su sai ne babban ni'ima ce mutum ya samu yalwataccen gida dai kenan na biyu kuma abin hawa ba karaman ni'ima bace na uku kuma shine iyali ba karamin ruhin asiri bane da ni'ima na hudu na karshe shine mutum ya samu dukiya don me aka yi batun wayannan sannan aka yi batun dukiya domin ya mutum na da dukiya amma ba azurta shi uku din ba na haka kowane da zaman sa ko kuma wani an azurta shi uku din nan na farko amma kuma bai da dukiya din ma'ana Allah bai siffanta shi da siffa irin ta masu dukiya ba ma'ana bai yi mai yawan arziki na mallaka wasu al'amura ba na dukiya to wayannan gaba dai duk wasu ni'imomi da mutum zai samu to da soyuwa Allah ne subhanahu wa ta'ala wannan karshen aya ta cikin suratul insani Allah ya faɗa cewa yudkhilu man yasha'u fi rahmati yudkhilu man yasha Allah yana shigar da wanda ya so fi rahmati a cikin rahamarsa wannan kenan to wannan shine a takaitaccen bayani dai kan ar-rahmani mai gamammen jin kai anan duniya ma'ana ba musulmi ba kafiri ba dabbobi da dai sauransu. Ar-rahimi mai jin kai ke dugo bilahira, idan aka zo lahira musulmi kawai zai samu wannan jin kai shine mu'mini, domin Allah yana cewa wa kana bil mu'minina rahima a cikin suratul ahzab. Anan sai aka ce rahama ta kasu kashi ɗari, amma guda ce aka kawo a nan duniya, ita ce mahaifi ka tausaya ma ɗansa, mahaifiya ta tausaya ma ɗiyanta, mata da miji su tausaya ma juna, dabbobi ma su tausaya ma junansu da dai sauransu, rahama guda. Sai 99 fi lahira wa sallallahu, Allah ka ƙara ɗaukaka da martaba. Wannan fassara ce ta Imam Malik, watan idan za a jingina salati ga ma'aiki shine ƙarin ɗaukaka da martaba, shine wa sallallahu, Allah ka ƙara ɗaukaka da martaba ala sayyidina, ga jagoran nan namu. A nan lokacin da mutum ce sayyidina, ma'ana wanda yuka da nama tana ga hannunsa, ma'ana ba za mu yi komai ba, ba za mu yi ƙauli ba, ba za mu yi kowane itikadi ba, ba za mu yi kowane aiki ba, sai abin da ya ce, wannan shi ne sayyidina, jagoranmu, ma'ana jagabanmu. Kenan ya nuna babban hanya shi ne bin sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin wanda aka gode masama da ƙasa sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da Abdul Muttalib ya sanya masa sunan nan, aka ce don me ka sanya masa Muhammad, ana tambayarsa, sai ce na sanya mai wannan suna li yuhmada, domin a gode mishi sama da ƙasa, wa alihi, da kuma mabiyansa. Kuma wannan fassara ce ta Imam Malik cewa mabiyansa, kalima alihi kowa zai shige ciki duk wanda ya bi ka. A nan haƙƙi yallan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun shige ciki, ma'ana particularly yallan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma duk wani mutum mai mabiya ko da bai taɓa haihuwa ba, waɗanda an magoya bayansa ana ce musu aluhu, ma'ana atba'uhu wa ansaruhu, shi ne mataimakansa. Misali za ka ga a cikin Alƙur'ani an yi taɓaɗa alu alu da yawa. Misali Fir'auna bai taɓa haihuwa ba, amma za ka ji Allah subhanahu wataala yana cewa wa idh najjaynakum min ali fir'aun, haka an ce ali fir'aun, ko yawmal qiyamati yuradduna ala fir'aun ila ashaddil azab, da dai sauran bayani akan alu alu ɗin nan. Shi ne duk wani mutum wanda yana da magoya bayansa su ana ce musu alu, ma'ana mabiyansa da mataimakansa. To shi ne fiye fassara, sai mutum ya ce wa alihi, da mabiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Domin bayan haka daga cikin abubuwan lura a nan, da za a kidanya nasaba ne, ma'ana nasaba Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ce ka kawo aluhu, to wannan sai ka ce alu aliyin, alu aqilin, alu ja'far, alu abbas radiyallahu anhu, wannan kenan. Sannan akwai waɗanda danginsa ne amma ba su bi shi ba, kaga ashe fassara ta wa alihi ta yi zama fiye fassara. Bayan haka wa sahabihi, da kuma abokansa, abokansa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda abokansa suna da sharadi guda uku, shi ne mutum na daidai ya yi zamani ya gamu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin ana samun wanda ya yi zamani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma bai gamu da shi ba, irin Abu Muslim al-Khawlani, kuma bayan haka ya yi imani da shi amma bai gamu da shi ba, wannan kenan. To sai ka gamu da shi bayan ka yi imani da shi. Sannan hayyau akwai wanda ma ya ga ma'aiki, ma'aiki ya gan shi amma lokacin sai da bayan ma'aiki ya yi fatiyar musulunta, shi ne babban tabi'in nan, shi ne Ka'ab al-Ahbar radiyallahu anhu. Da yawa mutane ke aza sahabi ne, Ka'ab al-Ahbar ya ga ma'aiki, ma'aiki ya gan shi, amma sai bayan lokacin sai na Abu Bakar Siddiqu ya musulunta radiyallahu anhu. To kaga ashe ko ka yi zamani da ma'aiki, to sharadi na biyu ka yi imani, ko ka gamu da shi, to sharadi na biyu ka yi imani da shi. Don haka akwai da suka gamu da ma'aiki amma ba su yi imani da shi ba, sai bayan ya wuce ba za a ce musu sahabbai ba, sai dai tabi'ai. Su ko waɗanda sun yi imani da ma'aiki amma ba su gamu da shi ba, amma sun yi imani da shi, to su ana ce musu mukhdaramun, ma'ana ba su kai sahabbai ba amma sun wuce tabi'ai kamar Abu Muslim al-Khawlani. Bayan haka kuma nissa ba a ce wanda ya ga annabi ba, aka ce wanda ya gamu da shi, don akwai wanda ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama, sun yi zamani da shi, sun yi dimi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, har yana masa kiran sallah, wanda yana cikin ladannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, shine babban sahabin nan wanda bai gani, wanda aka sabkar da Abasa wata walla a kansa, shine Abdullahi ibn Ummi Maktum. Kaga sahabi ne amma bai taba ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to shi ne wanda ya gamu da ma'aiki sannan ya imani da shi. Na uku shine ya mutu akan imani. Ashe ko mutum ya gamu da ma'aiki ya yi imani da shi amma can sai samu matsala ƙarshen rayuwarsa, ma'ana bai mutu kan imani ba, ba za a ce masa sahabi ba. Wannan kamar Zulhuwaisara ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallama, ya yi imani da shi, wannan kaga sharadi biyu. Amma matsala, ya samu matsala ƙarshen rayuwarsa domin lokacin da aka yi yaƙi na Hunain, to shi ne sai maganar da bata dace da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to shi ne ƙarshenta dai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa man ya'dil illam ya'dil Allah wa rasuluhu, wa zai adalci in Allah da manzon Allah ba su yi adalci, bisa ga maganar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama. Ƙarshenta dai ya samu matsala ga rayuwarsa. To kaga sharadi na uku shi ne mutum ya mutu akan imani. Menene misali? Kamar sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Bayan haka su sahabbai, da mutum zai ga ma'aiki lokaci kil guda shikenan bai sake gani, inda yayi imani da shi shikenan ya zan sahabi. Domin akwai wanda suka karbi musulunci ta hanya ga hanya suka gamu da ma'aiki, shikenan sun zan sahabbai. Wani ma zai tsallako ƙauyensu yana ganin ma'aiki yana imani da shi, ya koma bai sake ganin ma'aiki ba, shikenan kuma sahabi ne. Wannan shi dai ne ana ganin dai kayyade sahabbai din nan kusan dai abu ne mai wuya saboda irin watsa da suka yi garuruwa da dama da ƙasashe. To wannan kenan. Wa sallama Allah ka daɗa aminci taslima, aminci mai yawa. To anan an samu as-salatu, an samu as-salam shine cikakken salati mai ahlari, domin Allah na cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Kaga as-salatu was salam ta shigo. Amma za ka ga mafi yawan annabawa ana ce ana azza musu salamun ne, irin salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Ali Musa wa Harun, salamun ala Nuhin fil alamin, salamun salamun ne. Alhamdulillah dukkanin godiya da yabo guda hudu din nan sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ta dai shine Allah ya yi zatinsa da zatinsa, irin subhanallazi asra bi 'abdi, azin zai koma ma Allah. Ta biyu shine bawa ya gode ma bawa, ma'ana idan mutum ya baka wani abu zaka gode masa, to ai Allah shi ya hore zuciyarsa ya baka wannan abin, duk dai zata koma ma Allah subhanahu wa ta'ala. Haka kuma idan taliki ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, misali yanzu an yi ruwan sama kai tsaye zaka, ko an yi iska mai daɗi zaka ce alhamdulillah, kaga zaka gode, ka gode ma Allah kai tsaye, duk abin zai koma ma Allah. Ko kuma Allah ya bi wani bawansa, misali Allah na cewa wa kana taqiyya nimal abdi innahu awwab, da kuma wa innaka la ala khuliqin azim, ina yabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kaga dai Allah shi ya shirya bawansa ya kasance haka, kuma Allah ya yabe sa, kaga duk dai abin da zai koma ma Allah subhanahu wataala. To shine kake jin muna ana cewa, ana yi muna hussara cewa alhamdulillah dukkanin godiya, kaga da jin dukkan abu mai yawa kenan. To dukkanin godiya guda hudu din nan lillahi sun tabbata ga Allah rabbil alamin, matalicin talittoci, mutane, aljannu, dabbobi, kwari da sauransu. Wassalatu daɗin ɗaukaka, wassalamu daɗin aminci su ƙara tabbata ala sayyidina ga jagoran nan namu Muhammadin, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, khatimin nabiyyin wanda shine ƙarshen annabawa, wa imamul mursalina shine jagoran manzanni gaba ne. Malamai sun yi ta magana akan bambancin wane ne annabi, wane ne manzo. daga cikin bayanan da suka yi cewa wasu dauki duk abu guda ne wasu dauki suna da bambanci to daga cikin bayanin wanda suka ce suna da bambanci shine shi annabi lokacin tsakaninsa da Allah yana matsayin annabi amma idan zai ida sako zuwa ga al'umma to matsayin manzo kina misali lokacin da aka sabkar da ayoyi na farko a cikin alqur'ani shine iqra'a bismi rabbikal ladhi khalaq ayoyi guda biyar anan annabi sallallahu alaihi wasallama an sabkashe su ne li tasbitin nubuwa domin tabbatar da annabantarsa hayyattuhu wurin khadija radiyallahu anha yana cewa zannilo ne dinnan kamin a aiko shi bayan wasu lokuta sai sake ganin kuma jibril alaihi salam to nan ne sai sake zuwa kuma kalima wacce ba waccan ba yana cewa dassiruni ma'ana kullullubi ne to yana lullube da wannan abin lulluba to nan ne jibril alaihi salam sai ya ce ya ayyuhal mudassir qum fa andir wa rabbaka fakabbir وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ آيَةٌ مِنْ غُدَابِيَة سُوكُ أَنْسَبَ كَشِيسُنَ لِتَثْبِيتِ الرِّسَالَةِ دِمِنْ تَبَتَّ دَمَنْزَنْج كَغَ دَغَ يَنْزَن أَيْكُو شِكِينَن تُونَ أَنْتِ قُمْ فَأَنْذِرْ تُ أَتْكِنْ قَرْشَن سُورَةُ الشُّعَرَاءَ اللَّهُ تِي وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تُونَ نِتَارَا سُ يِي مُسُ غَرْغَدِي كَغَ أَنْ أَيْكُو شِ sallallahu alaihi wasallam to shine bambancin dai a takaice tsakanin annabta da kuma manzanci yace awwal ma yajibu ala al-mukallaf farkon abin da ke wajaba ala al-mukallaf ga al-mukallaf wane ne al-mukallaf sai mutun ya tsara abubuwa guda uku wanda aka azama dawainiya ta shari'a na dai dai ya kasance balighi na biyu musulmi na uku mai hankali idan aka rasa guda cikin su ba mukallaf bane ma'ana ba azza masa dawainiya ta shari'a ba misali mutum balighi ne musulmi ne sai dai bai da hankali ba azza masa dawainiya ta shari'a ba ko kuma balighi ne mai hankali ne sai dai bai balaga ba karamin yaro ne ba azza masa dawainiya ta shari'a ba sai dai aka ma koya masa ko da yake tashi ya horo da abin kamar da mai risala ya fada kamar da kuma hadisi ya fada ko kuma na daidai balighi ne sannan kuma mai hankali ne sai dai ba musulmi bane ma haka abubuwan ga guda uku sai mutun ya hada su shine mukallaf ma'ana wanda an ka azza ma dawainiya ta shari'a shine takalifi aka kallafa ma dawainiya ta shari'a to shine ce awwal ma yajibu farkon abin da yake wajaba alal mukallafi ga balighi mai hankali musulmi tafsihu imanihi shine tabbatar da ya inganta da imaninsa kun ga tauhidi ya fito ya tabbatar da imaninsa ya inganta ma'ana ba matsala da imaninsa abubuwan na sifofin Allah ya tabbatar su kishiyoyinsu ya kore ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya tabbatar da dukkan abubuwa ja'izai ne ga Allah subhanahu wa ta'ala haka kuma a ɓangaren manzanni ya azo wa'innan abubuwa guda uku na manzanni sannan kuma ya imani da abubuwan da as-sam'iyyat kamar da dai bayani ya gabata sannan ya tabbatar da dukkan abin da ya same shi Allah ne subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da imani ne bai samu matsala ba ko kwaye zarra wannan shine mai ahlir ya fara da shi anan muqaddima kenan dan nan muqaddima za ta soma domin zai hada abubuwa guda 40 dabi'u guda 40 a cikin wannan muqaddima ta shi anan goma sha uku wanda addole ka siffantu da su misali irin inganta imani da kuma tuba 27 dole ne ka nisance su irin ƙarya da giba da hasada da sauransu to wannan sune zai gaya mana shine na farko mutum ya tabbatar da ya tace imaninsa ya ingantar da imaninsa. Na biyu, summa ma'arifatu, sannan sanin ma yuslihu bihi fardu aini, abinda yake zai gyara farilla aininsa da shi. Abinda a fardu ainin shi ne abinda aka aza maka wanda wani ba zai doke maka ba. Shi ko fardu kifaya wasu na iya isan musu. Yanzu misali, idan aka yi rasuwa, idan wasu suka yi sallah, to wa'incan waɗanda ba su samu yi ba za a aza musu laihi ba, sai dai kawai ba su samu wannan ladar da ake samu ba, amma ba za a rubuta musu zunubi ba, saboda fardu kifaya ce ta sallar gawa. Amma fardu ainin, misali irin sallah guda biyar ɗin nan, fardu ainin ce wani ba zai ɗauke maka ba. Misali ba za a ce kamar shi ya kura, yau an yi sallah az-zuhr sai ka ce a, to ai kore na zo an yi sallah az-zuhr, don haka waɗanda suka yi sallah az-zuhr sun ɗauke mini, a'a, to shi a fardu ainin abinda wani ba zai ɗauke maka ba. Ko azumi, a ce ai an yi azumi, don haka shi kenan tun da garinmu an yi azumi ba sai na yi azumi ba, don haka an ɗauke mini, a'a, fardu ainin wani ba zai ɗauke maka ba, wannan kenan. To menene misalinsu? Sai ce ka ahkamin salati, kamar hukunce-hukuncen sallah. Mutum ya san menene gyaran sallah, menene ke lalata ta, menene ke sa kabliya, menene ke sa ba'adiyya, da dai sharuɗanta da dai sauransu. Wadda harati, kuma ya san hukunce-hukuncen tsarki, tun daga shiga toilet yana da wasu ladubba guda 14 wanda mai iziya ya kawo su. Mutum ya tabbatar da ya kiyaye su wa'innan ladubba, irin yadda za a shiga toilet da addu'ar da za a yi da kuma hitowa da dai sauran abubuwan da ake yi na tsarki da dai sauransu, ya tabbatar da ya kiyaye. Wasiyami, da kuma hukunce-hukuncen azumi, mutum ya tabbatar da ya kiyaye menene ke gyara azuminsa, menene ke lalata azuminsa, menene ke sa ranko, menene ke sa kafara, menene zai kammala ladar azuminsa, menene ke kawo matsala ga azuminsa da dai sauransu. To nan sai ya buga mana misali shikashikan musulunci guda biyu, yayi batun guda uku, yayi batun imani, sannan yayi batun sallah da tsarki, sannan yayi batun azumi. To dama ita kafu, idan aka ce ka kaza, to duk wasu abubuwa saura suna iya shigewa, kamar dai ya ɗan buga misali ne, don haka saura an rige an san, saboda ikhtisarinsa ba sai ya kawo irin zakka da hajji ba da dai sauransu. Sai ce wajibu alaihi, kuma yana wajaba alaihi gare shi. Nan zai ci gaba da hudin lamiri, duk ya ce alaihi yana nufin al-mukallaf ɗincan, shi ne baligin can mai hankali musulmi. An yi fafida, ya tsatsare, ya kiyaye, ala hududillahi, ga dokokin Allah. Allah ya ce a yi abu kaza ya yi, Allah ya ce ka a yi abu kaza kai ya yi. Wa yaqifa ya tsayi inda amrihi, gun umarnin da Allah ya yi masa. Yanzu misali, sallar isha'i raka'a huɗu ce, idan ka to za ka yi sallar isha'i ka yi umarnin da Allah ya faɗa, amma sai ka ƙara raka'a guda ta zambiyat, to wannan baka tsayi gun umarnin ba, domin ga ka'ida ka yi abin kuma ka ƙara bisa ga yadda aka faɗa. To shi ne waye kifa inda amri wa nahayihi, kuma dukkan abubuwan da Allah ya hana ya hano. Anan abin lura, wani hadisi yana cewa idza amartukum bi shay'in fa'atuni huma sada'atu wa idza nahaytukum an shay'in fashtanibu. Ma'ana au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma'ana idan nace ku yi abu kaza, to ku yi gwargwadon halin ku, fattaqullaha ma sada'atu, domin shi umurni ba za ka iya gane shi gaba ɗaya ba sai dai ka yi gwargwadon halinka. Yanzu misali dai, duk da addu'o'i na shiga kwana kawai, kace ko wata addu'a sai ka yi, to ba za ka yi kwana ba ranar, sai dai ka yi gwargwadon halinka. Misali da dai abubuwa, ka ɗauka gwargwado da kake iya, kamar yadda musulunci ya ambata. To anan, to ɓangaren hani, shi hani gaba ɗaya aka bari, ba ka cewa ai da ina ƙarya yanzu, ina annabimanci, ina hasada, haka gaskiya zan bar biyu in kama yin guda a koko gaskiya ƙaryar ga zan da dan rage gabaɗaya ake bari domin duk abin da musulunci ce ka bari ba harka ba ce gari ka matsala ce gari daman shi an matsala ta hani idan an ka hana ka ga abu to gabaɗaya zaka bari ba zaka ce kai gurgudun halin ka saura kuma ka ci zaka ci gaba dai umurni ne ake yin gurgudun hali wannan kenan sannan abin lura za mu ga dukkan abubuwan da an ka halatta sun yi yawa bisa ga abubuwan da aka haramta yanzu misali abubuwan cema a gehin nama za ka ga abubuwan da aka halatta sun yi yawa yanzu misali irin shanu irin raƙon ma tumakai awakai duk an halatta irin ma na daji an halatta namun daji inda ba masu cuta ba da dai sauransu to za ka ga abubuwan da aka haramta ƴan ƙito ne yanzu misali irin kare irin olade za ka ga cikin dabbobi ba su da yawa tare da suna haihuwa da yawa domin yanzu shanuwa ga shekara za ta haihu so guda mahi yawa kuma da kyakkyaga ta haihu ɗaya biyu wannan kenan raƙumi ma yana haihuwa shekara so guda da kyakkyaga ya haihu ɗaya biyu amma za ka ga yadda Allah ya sa musu albarka kullum an ka koro garge na bisa ce waɗanda da an ka halatta ce sai ka ga kamar ba a yankan su alhali kullum kila cikin Sokoto ana yankan kila shanuwa koda guda biyar ta a cikin garin Sokoto misali wannan kenan bayan haka kuma idan mun ka koma kila gehen Karne misali Karya na iya haihuwa ɗa uku zuwa biyar a kuma koko ƙar misali wai amma da kyakka ga an koro gargen Karne yadda aka koro gargen ne har da suna yawan haihuwa don haka ba sa albarka ba ne to wannan za ka ga abin da aka halatta sun yi yawa kuma an sa musu albarka ba ka ga dan haka gehen abubuwan sha na abubuwan da aka halatta yanzu irin mangoro lemu ayaba da dai sauransu ga suna abubuwa na alatu tare da kowane magani ne ga wannan lokaci kowane abu magani ne ga wannan lokacin da ya hito wata hikima ta Allah subhanahu wataala can za ka samu abin da an ce haramun na to amma duk da haka saboda wuce wurinmu za ka bi abubuwan da aka halatta sai ka tafi zuwa ga abubuwan da aka haramta to shi ne dai mai ahalari yake cewa wai kifa inda amrihi wa nahayi wa ya tuba ila Allah subhanahu ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wani tsarki ya tabbatar ma wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun shi tuba gaba ɗaya za ka yi menene tuba da mutum na aikata wata baraka sai ya daina ta gaba ɗaya to sai a ce ya tuba to ya tuba ga Allah qabla an yaskhada alaihi kamin Allah ya azabta shi wato akwai wani abin lura a nan duk sa'adda aka faɗi wata kalima wadda ɗan adam na da wannan kalima amma aka jingino ta ga Allah aka ambace ta ga Allah to za a ba ta fassara ta ƙarshe za a yi mata fassara ta ƙarshe ga Allah subhanahu wataala domin Allah laysa kamithlihi shay'un sannan alqur'ani ba ta naƙuli gare shi yanzu misali a ɓangaren jin kunya idan mutum ya ji kunya ga al'amarin da zai aikata in ya tashi aikata abin kunya sai ya ji kunya ni zai aikata zai ko me zai bari zai to idan za ka fassara wannan aya ga Allah subhanahu wataala inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ma'ana Allah ba zai babbuga misali ba kuma hayya qur'ani na fassara alqur'ani ai akwai inda yastahayuna ba wuri guda ba kuma ana nihin bari misali wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su al'azabi yudabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum wa yastahayuna zaka fassara shi suna jin kunyar ɗiyan ku mata a'a wa yastahayuna ayatrukuna nisa'akum suna barin yanke mata maza dai suke yankewa aka yanke jariri ya kai 70 to wannan kenan wannan tafsirin aya da aya a takaice kaga a ce akwai yastahayuna ma wacce ana nihin bari to haka idan yanzu ka husata da wanda an na kasa gare ka ƙarshen ta zaka azabta shi to sai a bada fassarar ta ƙarshe cewa azabtawa ma'ana qabla an yaskhada alayhi kamin Allah ya azabta shi haka kuma dariya misali dukkan abinda an ka ga har ka taho kai dariya a cikin lamarin nan ka yadda da shi ko baka yadda ba yanzu mutum zai mare ka kai dariya ba za ka yi dariya ba to duk abin da an kaga kai dariya kai da abin nan ko to shine idan aka jingina wannan kalima ga Allah sai a fassara ta yadda kuma da Ibn Abbas ya fassara da hika rabbuna cewa yadda Allah da rahama Allah to shine nan qabla an yasada alaihi kamin ya azabta shi Allah subhanahu wataala ba za a ce kamin ya husata shi ma'ana kamin qabla an yasada alaihi kamin Allah ya husu shi domin cikin ulumul mu'amala zaka ga yadda aka fassara hushi cewa shi hushi idan mutun yayi shi zai kasance gaba ɗaya siffa ce za ta canza ta yi muni sannan idanu ne za su turo su jajaye kuma tune su turo gaba ɗaya siffa ce za ta canza har shehu ya ce wallahi da ne hushi zai ga huska ta lokacin da ya hushi sai ce lasakana gadabu wallahi da hushi ne ya kwanta in ya ga yadda huska ta canza ta yi muni to kaga ba za a jingina kalmar hushi ga Allah subhanahu wataala ba to shine ce qabla an yasala alaihi kamin Allah ya azabta shi ya tuba zai wadi sharɗan tuba guda uku zuwa hudu to ya fara na ɗai to shine zai wadi sharɗan amin shine zai fadi sharɗan wa shurudut tawbati abinda a sharɗan tuba na farko annajamu mutum ya yi da na sani ya yi rigiretin alama fata akan abin da ya kuce masa misali kila ya siffantu da siffa ta ƙarya ko giba yana giban mutane to sai yanzu ya bari to ya ma kama da na sani wai misa ma ya giba ko ya kama yin ƙarya ya kama yin da na sani a haka bai ma son a tadda maganar wannan sharaɗi na tuba na farko kenan to akwai wata matsala a nan akwai wanda zai ba abu tabbas ya bari amma idan aka samu wani mai irin wannan aiki zaka ji ya ce a ku kyale shi mu zai nuna wa abu kaza radda mun kai wannan kaza ai kowa ya wata yi bai shi ana samu haka ko wai da kai ne kuma yayi batun tuban da ya kuma ya dan yi magana wani ma kila bai san yana yi ba to wannan matsala ce don haka bai cika sharadin tuba ba na harko bai da na sani ba abinda da na sani duk da tadda magana an kai ba kasu wannan shine sharadi na farko na biyu wannan yato da niyya Allah ya aure ba zai koma ba ila zambin zuwa ga wani zunubi wanda ba wancan ba ka ji balaga ta mai alari bai ce ila zambi zuwa ga wancan zunubin da ka baro ba don ko batu ne ba ai kan mutum ya baro ƙarya ya koma mai giba kuma don haka wani ma zunubi ba ma wancan ba ko wani sabo ka kafa sa ke she ila zambin zuwa ga wani zunubi to sai wani wa'azi ya ce ni ya saka fi ma baki alaihi min umuri ga abin da ya rage masa ga rayuwarsa wannan ba karamin wa'azi ba ne shi abin da ya rage masa yanzu an haka kaddar za ka yi shekara 100 sai ka yi 10 saura nawa saura 90 man wannan kenan to bale a ce sauran 10 kai 90 bale ma mu yanzu 60 au 70 ne 60 au 70 shikenan mutum ya shiga reserve ya shiga 70 din bayan haka shi dai abin da ya kingi ga rayuwar mutum ba karamin nima bace har wai mutum bai san abin da ya masa kingi ba ga rayuwarsa domin ko shekara 100 aka kaddaro ko lare kai 50 zaka fara budewa don ka san sauran nawa da kai 60 ma da kai 80 in kai 90 99 akwai matsala kina akwai wani mutum mai kiba ne kwarai kiba ta yi mai yawa sai ce ko samo mai maganin kiban nan zai ba shi kuɗi kaza lissafa kuɗi masu yawa mutane suka yi ta shiga aka rasa ya za a yi ya za a yi ya za a yi sai can wani ce na sai da zan yi inci kuɗin nan sai ce kai kana batun ma wai a samo ma maganin kiba kai da sauran kwana 40 ka bar duniya a ce eh sai mutumin ga ɗaya shiga ramewa an kai sauran sati guda ya ƙara zukewa sai can sauran kwana guda ya ƙara zukewa gaba ɗaya rude ko da an ka diba kwana 40 sun cika sai na ta jiran mu ci ina abin zai hito sai can sai ga ya ƙara kwana guda sai ɗaya ya cire wannan ce ka ji ƙaryawa ka ce kwana 40 bai ga yau har da ɗai yace kai ba ni kudi na da yace ni yace ba cewa kai ko kawo maganin matsalake ba gaba to ai yanzu gashi kara ne shikenan sai ba su kudin sa to kaga wannan boye mu na mutuwa ba karamin hikima bane kaga mutun yau ma zai rasu amma yana ta zirga zirgar sa kamar shi Abdullahi ke cewa kan man dala alaihi shamsu wa masrur kama garubat illahu maqbur cikin sabilu ahli salat to shi ne muna babban wa'azi ke fi ma baqi alaihi min umuri ga abin da rage masa ga rayuwa sannan ba karamin wa'azi bane na uku wa an yataruka al-ma'asiyata fi sa'atiha yabassa bon nan da kike lokacin da yake yin ta in kana mutalabbisan biha in ya cudanyu da ita anan alura cewa dai a cikin sa'a sa ashe cewa sai lokaci kaza zai tuba matsala ne ko kuma fi sa'atiha kamar yanzu kila ya dauko wani abu yana sha misali ya zambillahi kamar a ce giya gaba gare sa sai wa'azi ya zo mishi sai ya ga zai bar shan giyan nan gaba ɗaya kuma saura ka dan ya shanye to gaba ɗaya ya kaɗi da ita ya ta batunta amma in ya ce to zan tuba amma in ni da shanye wagga to gaskiya da kai ya tuba to dan shi ɗaya ne sai ce fi sa'ata saboda wuyar bari gare ta lokacin to shi ne ce fi sa'ata ha lokacin da mutum na cikin abin to ya tabbatar da ya bari in kana mutalabbisan biha in ya cudanyi da abin to anan ya haɗu sharuɗan tuba guda uku akwai na hudu idan Allah mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya walehi su ne zai yi da na sani misa ya aikata kaza bayan haka kuma ya ne ba zai sake wani zunubi ba kuma ya bar sabon lokacin da yake yinta haka kuma idan dan adam ne ka zalunta irin wanga tuban guda uku shi za ka yi saboda haƙƙin dan adam na wuyi gari shi abu na hudu a ɓangaren dan adam abinda ka zalunce shi sai ka nisan mai abinsa in yana yi wato kunji na hudu wanda idan muka diba babu tauba a cikin horko-horko na littafin Riyadu Salihin al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan bayani shi abinda ke wa sai ka nisan masa abinsa kila mutuncin sana kace kila dukiyar sa ne ka tabbatar da ka nisan masa abinsa kuma shi Abdullahi ya yawaita magana a cikin horko-horkon sabilu ahli salahi ila al-falahi akan wannan matsala amma bayan mutum ya rasu ya zakai sai ka yawaita istighfari ka yawaita aikin kware dai da aka zo lahira ko da an dibi ayyukan ka dai kai aiki mai yawa wannan kenan domin Allah karimi ne shi ke basuwa ba za a ce ka mai dan ma Allah ni za ka mai dan ma Allah amma dan adam mai rauni ne talaka ne sai aka ce to abin can da ka zalunce shi ka nisan masa abin sa ya ayyuha an-nas antum al-fuqara ila Allah wallahu huwal ghani al-hamid to shine cewa an yatruka al-ma'asiyata fi sa'ati in kana mutalabbisan biha sai ce wala yahillu lahu haramun ne ga mutum duk abin da bai halatta ga mutum fassarar sa kenan haramun ne an yashira tawbati jirkin ta tuba wannan kama karin bayani ne cewa wa an yatruka al-ma'asiyata fi sa'atiha lokacin da yake yin ta sannan wala yaqula haramun ne yace hatta ya hadiyani Allah sirar da Allah shirya mu sannan zan tuba domin akwai wata aqida ana ce musu qadariyawa qadariyawa wannan shehu yayi magana ta da murji'awa yace dole ne a tashi ayi musu raddi su ne yace wajibi ne ma a tashi ayi musu raddi saboda kasa su gurbata mutane su ne daga cikin abinda suka ce su murji'a sun ce kahirai ɗaya kawai za a wa azaba amma musulmi ba za a yi masa azaba ba anan su ko qadariyawa a lura ba qadirawa ba qadariyawa anan su ko suka ce dan adam bai da iko ma'ana komai kai ikon ka ne komai kai ikon Allah ne dan adam bai da iko kenan in ma sabo kai Allah ya kaddara don haka baka da komai wannan kenan amma gudan su dai kila in mota ta tashi kibe shi yanzu yana tsere ko in ya je yunwa zai tiye ta abinci ashe dan adam na da kudura hadisa da irada hadisa haka wannan aqida ce ba ta takadariyawa din to shine mutum duk wanda ya sifanta da ido wannan siffa ya dan dosan wata bangare ta wannan aqida cewa kasarar Allah ce fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur mana sannan inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura ga ayoyin da yawa suka ce ku yi kaza ku aikata kaza innal ladina amanu wa amilus salihat to kai kace wai baka aikin kware wai sai Allah ya nufa kai alhali Allah ya baka kudura da irada hadisa da zaka aikata a gani to nan wala ya kula mutum ba zai ce ba hatta ya hadiyana Allah sai radda Allah shirya ni sannan zan tuba fa innahu hakika shi wanda yace haka min alamati shikai yana ga alamomin tadewa Allah ya ce fa minhum shaqiyun wa sa'id shaqi dan wuta ake nihi nashi dai ne hadari ne za ka ga wasu suna ce musu shaqiyai ko shaqi wannan ba karaman matsala ba shi dan shaqi dan wuta ake nihi Allah ya ce fa minhum shaqiyun wa sa'id to wannan bali a ce shedani wal khizlani da kuma yarduwa ma'ana alama ahi ta butun sakina wadamsul basira da kuma shaihu basira shine takwalcin mutum cewa ba zai tuba ba sai radda Allah shirya shi to wannan kenan don haka daga cikin abubuwan da zamu kiyaye shine awwan da ya gabatar suwa na inganta imani da kuma tsare dokokin Allah da kuma tsayuwa gun umurnin Allah da hanin Allah da tuba da kuma bayani akan sharuɗan su da kuma cewa haramun ne mutum ya jirkin ta tuba kamar da dai bayani ya gabata
da aka yi magana in akwai tambaya wadda an ka rubuta ko kuma wanda da tambaya ta baki na tambaya
arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نرقنك دم أسماعك الحسنى دم صفاتك الأولى دم اسمك الأعظم الله سيئ من البركة كوتش إلى أملاك أشكم من اللمري wanda suka yi tsaye ga wannan hidiman Allah ya saka masa da alheri Allah shi kare taimakon addini da masu taimakon addini limamin masallacin Allah shi kare masa lafiya da dukkanin mataimakan salbakshi na sallallahu alaihi wasallam Allah ka jaye mana mugun je da mugun gani da kaddara da khasara da bala'i da waba'i da tsaife da alloba da bakkan ciki da miyagun kaddarori da fitina su dangin Allah sallallahu alaihi wasallam duk alherin darin nan Allah ka ba mu shi duk shirin Allah ka tsare mu shi Allah shi kare taimakon addini da masu taimakon addini Allah ka daidaita zantuttukan mu da itikadin mu da dukkan ayyukan mu da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma anta amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatik wa qad da'awnaka kama amartana fa ajibna kama wa'adtana ya dzal jalali kiram bi suril fatihah